Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 15 ga watan Satumba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Yusuf da kanin labarai.
Koriya ta Arewa ta yi gwajin makamai masu linzami. Gwamnatin Myanmar ta buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya da ta kai musu agaji. Kana wani harin kunar bakin wake a Somalia yayi sanadiyar mutuwar mutane da dama.
To kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji ƙarin haske kan sace sarkin bungutsu mai daraja ta daya da wasu ƴan bindiga suka yi.
Ki hada mai martaba sarkin gudu ta jihar Zamfara. Muna nan muna iya kokarin mu don ganin cewa mun kubutar da waɗannan bayin Allah da aka yi garkuwa da su.
Za kuma ji inda aka kwana game da zargin wasu ƴan Najeriya da kasancewa ƴan ta'adda da haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta yi.
Dole ne a samu haɗin kai tsakanin Najeriya da haɗaɗɗiyar daular Larabawa a wannan fuska ta yaƙi da ta'addanci. Idan jira ba ta ɗauki mataki ba, ba ta farga fitin yanzu, za a iya datse ƴan ƙasarta ko kuma a sa musu ƙahon zuga ko kuma karan tsana.
Za kuma a ji cece kucen da ake yi game da sake ciwo bashi da gwamnatin Buhari ke neman yi. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin
Arewa
a yau. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Koriya ta Arewa ta yi gwajin harba makamai masu linzami biyu da ke cin gajeren zango a yau Laraba, wanda shine gwaji na biyu cikin ƙasa da mako guda, da kuma sabon yunƙurin matsin lambar diplomasiya ga ƙasar Amurka. Sojojin Koriya ta Kudu da ke sa ido kan irin wannan harba makaman sun ce makamin mai linzami na Koriya ta Arewa mai tafiyar kimanin kilomita 800 sun ci tazarar kimanin kilomita 60 kafin suka fada cikin teku a gabar tekun gabashin Koriya ta Arewa. Ma'aikatar tsaron Japan ta ce makaman ba su shiga yankin Japan ba, kuma sun fadi a wajen yankin tattalin arzikin Japan na musamman. A cikin wata sanarwa, kwamandan Indo-Pacific na rundunar sojojin Amurka ya ce kaddamarwar yana nuna mummunan tasirin haramtaccen shirin makamai na Koriya ta Arewa. Ba bayyana kowane irin makami mai linzami aka harba ba. Koriya ta Arewa ta gwada sabbin makamai masu linzami masu cin gajeren zango tun daga shekarar 2019. Wani minista na gwamnatin riko ta Myanmar ya ce haƙƙi ne da ya rataya a kan Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da abin da jama'a ke so gabanin babban taronta na 76 da aka fara a ranar Talata a birnin New York. Myanmar ta kasance cikin tashin hankali tun bayan juyin mulki da sojoji suka yi a watan Fabrairu, inda sojoji suka hamɓarar da zaɓaɓɓiyar gwamnati sannan suka bita tare da ci gaba da fatattakar masu zanga-zangar adawa.
An jima kaɗan, Yusuf zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda wasu da ake kyautata zaton ƴan bindiga ne suka sace sarkin bungudu na jihar Zamfara mai daraja ta daya, Alhaji Hassan Atto. Sani Malumfashi, gare ka.
Wannan iftila'i dai ya faru ne a jiya da murice kan hanyar a lokacin da shi mai martaba sarkin bungudu Alhaji Hassan Attahiru yake kan hanyar Abuja zuwa Kaduna, inda suka tara hanya suka bude wuta. Kamar dai yadda na samu cikakken bayani daga bakin kakakin rundunar ƴan sanda ta jihar Kaduna DSP Jalinge.
Lallai muna da labari akwai wani al'amari da ya auku jiya 14 ga watan 9 na wannan shekara da muke ciki a kan hanyar Kaduna zuwa Abuja, inda ƴan bindiga suka fito suka tare hanya suka yi ta harbi a nan har suka yi nasarar garkuwa da wasu daga cikin mutanen da suke tafiya wanda a ciki hada mai martaba sarkin Gombudu ta jihar Zamfara. To muna nan muna iya kokarin mu don ganin cewa mun kubutar da waɗannan bayin Allah da aka yi garkuwa da su cikin koshin lafiya in Allah ya yarda.
To kaman an ce an yi harbe-harbe tsakanin shi da su Dogarawa da kuma jaman tsaro da suke tare da su ne martaba a lokacin?
Tabbas an yi musayan wuta da su kafin su yi nasarar a yi garkuwa da mutanen da suka yi garkuwa da su. Duba da cewa su sun fi jami'an tsaron da suke tare da shi mai martaba yawa. Suka abuna a nan wurin a yayin wannan musayan wuta da aka yi ta yi har mun rasa ɗan sandan mu guda ɗaya.
Yanzu ana ci gaba kenan da wasu?
Muna nan muna ci gaba da ya dai kokarin da zamu yi Allah ya yarda muna nan muna yi sojoji ɗan sanda da sauran jami'an tsaro duka muna nan muna iya kokarin mu.
Dan ceto shi da sauran waɗanda suke tare
da shi da sauran jama'a da aka yi garkuwa da su.
Ta bakin da yake jaringa kenan karkashin rundunar ƴan sanda ta jihar Kaduna.
Halin yanzu dai jami'an tsaron Najeriya suna nan suna ci gaba da binciken yadda za a ceto shi mai martaba tare da sauran waɗanda aka ɗauke su a cikin wannan ayari. Sai dai shi kaɗai ne suka ɗauka a cikin ayarin nasa, sai kuma ɗan sandansa da suka samu kashe shi a lokacin da yake ƙoƙarin kare mai martaba sarkin na Bongodo. Sanshi Abu Malafashi, Murar Amurka daga Gusau a Najeriya.
A gaida sani ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Yusuf da ci gaban labaran duniya.
Ma'aikatar Shari'a ta Amurka ta shigar da bukatar gaggawa ga wani alkalin tarayya, tana neman da ya hana jihar Texas ta Kudu maso yammacin kasar aiwatar da sabuwar dokar da ta hana dukkan nau'ukan zubar da ciki a jihar. A cikin takardar bukatar mai shafi 45 da aka gabatar a yammacin jiya Talata a kotun gundumar tarayya, ma'aikatar Shari'a ta bayyanar da hujjojinta na cewa an tsara sabuwar dokar ne wacce aka fi sani da dokar majalisa ta dattawa ta 8 don hana mata yin amfani da 'yancinsu na tsarin mulkin ƙasa don samun zubar da ciki. Bukatar gaggawar ita ce mataki na biyu na doka da gwamnatin Biden ta ɗauka a kan jihar ta Texas kan sabuwar dokar bayan shigar da ƙara a makon da ya gabata tare da ambaton dalilai guda na dokar. Sabuwar dokar wacce ta fara aiki a ranar 1 ga watan Satumba ta haramtar da zubar da ciki a mako na 6 da ɗaukan cikin, wanda abokan hamayya suka ce abu ne mai wuya mace ta iya tantancewa idan tana ɗauke da ciki a wannan lokacin, ko da kuwa ta samu cikin sakamakon fyaɗe ko kuma na asali. A yayin da nau'in annoba ta Delta na COVID-19 ta mamaye Vietnam a cikin watanni biyu da suka gabata, lardunan tsakiyar kasar sun jure da tsauraran matakan kulle har zuwa yau. Ya zuwa ranar Talata, kasar ta sami adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar kusan mutane 624 da 547, da waɗanda suka mutu da suka kai 15,660, a cewar cibiyar bincike na cutar COVID-19 a jami'ar John Hopkins. Duk 'yan kasashen waje da na cikin gida sun yi ta korafin cewa an yi amfani da kayan abinci da na ruwa saboda rashin takaita zirga-zirgar ababen hawa waɗanda aka fi sani masu jigilar kaya, lokacin da aka samar da cikakken kulle kwanaki 3 kafin a fara amfani da dokar. Mutane sun yi sauri don yin saye-saye a kasuwannin cikin gida. A ranar 22 ga watan Yuli, gwamnati ta ba da umarni na 16.
A gaida Yusuf, da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Za mu sake nufar Najeriya, inda za a ji ƙarin haske kan zargin wasu 'yan Najeriya da kasancewa 'yan ta'adda da haddiyar daular Larabawa ta yi. Hassan Maina kaina gare ka.
A farkon wannan mako ne dai, kasar haddiyar daular Larabawa ta ayyana wasu 'yan Najeriya shida a matsayin waɗanda take neman ruwa a Jallo bisa zargin da ke da alaka da ta'addanci. Waɗannan 'yan Najeriya shida da dukkaninsu 'yan arewacin Najeriya ne, na daga cikin mutane 38 da kasar Larabawar ke nema ido rufe kan batun na ta'addanci, kamar da yadda kamfanin dillancin labarai na Al-Arabiya ya ruwaito. Haddiyar daular Larabawan na fako tare da son ganin ta wargaza dukkanin wani gungun mutane da ke da alaka da samar da kudade don taimakawa ta'addanci. Muhammad Ai Usman da ke sharhi kan al'amarin yau da kullum labin diddigin wannan al'amari.
Dole ne a samu haɗin kai tsakanin Najeriya da haddiyar daular Larabawa a wannan fuska ta yaƙi da ta'addanci, domin idan abin ya tafi ai kaga har kullun 'yan Najeriya zare suke a fuskoki daban-daban, kasancewar ƙasar cibiya ce ta kasuwanci, tattalin arziki da abu alayyuka da suka shafi ilimi da zamantakewa. To idan Najeriya bata ɗauki mataki ba, bata farga fitin yanzu, to kaga za a iya datse 'yan ƙasarta ko kuma a sa musu ƙahon zuga ko kuma karan tsana, wato daga irin waɗannan abubuwa da suke faruwa. To don haka tun farko ya kamata a ɗauki mataki a cikin wannan, a kuma wato yi wa tufka hanci, sannan kuma hukunce-hukuncen da yanzu ita gwamnatin tarayya take sa a gaba za a fara yi na waɗannan 'yan ta'adda ko kuma waɗanda ake zargi da ta'addanci, kamata ya a buɗe kofa kusan duk duniya ta ga ƙoƙarin da Najeriya take yi a wajen hukunci na 'yan ta'adda, sannan a ci gaba da farauto 'yan ta'adda da duk dangoginsu a duk inda suke a duniya ko kuma duk inda suke.
Masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu da ke kiran a yi taka tsantsan, na ganin duk da haka biri yayi kama da mutum.
Akwai wannan fahimtar da ake da shi daga shaidu kuma da suka nuna cewa ba shakka akwai alaka tsakanin yadda 'yan Najeriya suke gudanar da ayyukansu da kuma mai yiwuwa yadda ake daukan nauyi ta hanyar bayar da kudade kenan ma ta'addanci a Najeriya. To lalle ba shakka akwai bukatar gwamnatocin kasashen biyu, wato Najeriya kenan da daular kasashen Larabawa, su haɗa kai su haɗa da ƙarfi su yi ƙoƙarin su magance matsalar don matsayar da ta'addanci ta addabi misali Najeriya, da kuma yadda ake ganin martaba ita da waɗannan daular Larabawa kar wannan abin ya zai shafi dangantaka tsakanin kasashen biyu.
Duk ƙoƙarin da muka yi domin mu ji ta bakin jami'an tsaron Najeriya ko ma ma'aikatar shari'ar ƙasar, abin ya ci tura. In za a iya tunawa ko a baya sai da jami'an tsaron Najeriya suka cafke wasu 'yan ƙasar da galibinsu masu sana'ar canjin kudaden kasashen waje ne bisa zargin taka rawa wurin isar da sakon kudade ga Boko Haram daga ƙetare. Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan, daga zancen tsaro kuma sai na tattalin arziki, inda a Najeriya aka shiga cece-kuce bayan da gwamnatin Buhari ta bayyana buƙatar ta sake ciwo bashi daga ƙasashen waje. Madina Dauda gare ki.
Wannan wasiƙa da shugaba Muhammadu Buhari ya aika wa majalisar dattawa na nuni da cewa wannan bashi da ake so a ciwo za a toshe gefen kasafin kuɗin shekara 2018 zuwa 2020 ne da shi, domin an samu karewar tattalin arziki a wannan ɗan tsakanin fiye da kima. Shugaban ƙasa ya ce za a aiwatar da manyan ayyuka ne da waɗannan kuɗaɗe.
Total sum of USD American dollars 4,054,476,863 plus euro 710 million.
A nan shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan ne yake faɗin yawan kuɗaɗen da za a karɓo da suka haɗa da dalar Amurka biliyan 4 da euro miliyan 710, wanda ya kawo jumlar bashin da ake bin Najeriya a yanzu ya kai naira trillion 33, wato dala biliyan 87. Amma ga sanatar Abdullahi Adamu, majalisar dattawa tana da hujjar amincewa da waɗannan basussukan.
A lokacin da shugaban ƙasa ya kawo takarda na wani bukata na cin bashi, wanda suka da zato na abin zaɓe masu kuɗi, wanda aka yi na ƙarshe kai mai hudu a kan tsaron, aka yi za a inganta samuwar makamai da samuwar hali wanda yake sai karfafa sojojin gwiwoyin su zuciya su abubuwan da ke sa ka san da su ka ke addaban aikin su amma a magance musu su wannan shine okay na wancan haka nan kowane kudin za a nema ko a cikin tsarin kasafin kudi na yi na kona yoro kudin da shi ka shiga kowane in dai za a buƙatar kudi daga majalisa to za ka yi da gwamnati tarayya za ka dubi ba to za ka ga kaman kudi ta za ka ba dubi
duk da ayyukan da mahukunta ke cewa suna yi da kudaden da ake karbowa da sunan bashi malamin tsangayar tattalin arziki a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria Professor Muntaka Usman ya tsokace akan batun yana cewa
inda basu sukan nan da ake ci ana sa su a hanyoyin da za su tafiyar da tattalin arziki akan ko harkar ilimi ko harkar lafiya wanda za ya inganta tsarin cewa wasu kasashen ma su rika zuwa nan suna kawo kudaden su to da wannan za a iya cewa za a iya amma halin gaskiya matsayin mu na daliban ilimi akan falin tattalin arziki mun san wannan bashi da ake ci zai haihuwa ba kasan matsala nan gaba
a yanzu dai bashin da ake bin Najeriya ya karu da naira trillion 20 tun shekara 2015 da gwamnatin APC ta hauka ragar mulki wanda ya kawo jimlar naira trillion 33.1 ya zuwa watan Maris na bana Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya
A gaida Madina kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Domin ba'arewa da harbisi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da kasancewa a shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19 kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, garan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri za mu ci gaba da duba yadda illar sace ɗalibai ke zama babbar damuwa a sassan arewacin Najeriya musamman ma dai arewa maso yamma. Shin jami'ar Greenfield da ke Kaduna, sakandaren gwamnati ta kankara a Katsina, makarantar ilimin gandun daji ta Afaka, sakandaren gwamnati ta Yawuri a jihar Kebbi, kwalejin fasaha ta Nuhu Bamali ga misali nan da daman gaske ne yadda masu satar mutanen kan ji dai ɗalibai su shige da su daji. Menene laifin ɗaliban nan ne? Da tamkar an yi zurubu an kyale su da takeici su da iyayensu shin don sun zabi su nemi ilimi ne haka nan shirin zai kawo ƙarshen kalaman basaraki daga yankin Barikin Ladi da Dr. Luka Fagiyan kan buƙatar zaman lafiya a jihar Plateau kafin nan ga kashi na uku na shirin tsohon ministan ilimi kuma tsohon gwamnan Kano Malam Ibrahim Shekarau
to ba wani account musamman da aka samu wannan yanayi na wato technology na zamanin fasaha za a yadda za ka bude account a je a sa kuɗi da a san yadda za a samu mai wani account ɗin ba mu sani ko an kamo ko ba kamo amma dai dukiya sun bayar ɗin nan da bank account ai wanda ya nuna wato rashin ta irin ya yi yawa ƙwarai da gaske za ta ɗauki ni ra'ayina gwamnati tilo ku shiga cikin tattaunawa ba wai a ɗauko kuɗin na gwamnati nan take alkubiya ba a ta hanyar tattaunawar ai za a gano lambobin wayar ma da ake waya da su za a yi musu kofar rago sanda za su je a kai kuɗin nan su yi su ɗauka duk wannan dai hanyoyi ne su jami'an tsaro sun fi mu sani hikimomin da za su bi amma mutane suna ganin kamar wato gaskiya jagorori na gwamnati jami'an tsaro sun sake wato dabaru sai an sake ai a yanayin da ake na a sake wa mutane a bar su su da masu satar nan su kaɗai kuma a ce kar su tattauna da su wajen ba da wani abu yana da wahala a ɗan turba ɗa a yi waya da kai ga ɗan nan sai ka babu wani farashi da zai kai daidai da darajar ɗanka da aka ɗauka ko mahaifinka ko mahaifiyarka mutum zai ji bayarwarsa ko zai a duniya ko nawa ne zai bayar yana da tabbacin za a sako masa ɗansa ko babansa ko wansa ko babansa ya ga wannan hadari ne babba ni ba na goyon bayan cewa gwamnati ta janye hannunta ga baki ɗaya da ka tattaunawa da waɗannan mutanen a cikin jama'a da tattaunawa amma a cikin tattaunawa tunda akwai gogaggun jami'an tsaro a bi hanyoyin da a hankali cikin tattaunawar za a yi leta har a kai ga yadda za a same su. Na yadda akwai masu tunani to a je mana a jefa musu bomb, in ka jefa bomb sai ta da wuta to ai za ka kai shi har wa'anda aka ɗauka aka sata ɗin. Dama shi ne ma'anar garkuwa ɗin, an kama naka an sa shi a gaba, in ka ce za ka kaje wanda ya kama shi za ka haɗa wanda aka kama ɗin. Wannan shi ne tsakanin yadda na san gwamnati jami'an tsaro su ciki. Amma dai muna da kira a daɗa kai an ce boka ciko ya fito an daɗi, a nuna damuwa ma a shiga cikin tattaunawar da kuma hanyoyin da za a bi har Allah ya yi mana wannan fitina.
Mun gode Malam Shekaru da wannan bayanin.
Arewa zaman ta samu duhu sai nishaɗi sai sharhoriya. Sai alfahari da yawan kwafi.
Yanzu ga kashi na ƙarshe na nasihar Basarake daga yankin Barikin Ladi a jihar Filato, wato da Dr. Luka Fagiyam Gom Ibas, akan buƙatar zaman lafiya mai ɗorewa a jihar ta Filato.
Idan mutum ya shigo gari ya bi gida mai anguwa, daga gida mai anguwa zai gabatar da shi ga Basarake. Don yana bin wannan matakai za a samu zaman lafiya.
Faɗa mana wasu hanyoyi biyu ko uku da in an bi su za a samu zaman lafiya mai ɗorewa a jihar Filato.
Hanyoyi da zan iya faɗiya nan, na fari in ce tsakanin manoma da makiyaya Fulani. Da ba Fulani in zai zo gari zai tambaya ne a nuna masa inda hanyar da ba shi ya zauna. Wasu wuraren sai ka samu ba Fulani ya zo kawai ya yi buka a ga shanu kawai, ana tambaya wancan fa a ce Fulani ne ya zo. Wasu kuma Fulani da suke mazauna garin sai wasu su zo baki za su shiga da su a zaunar da su ka ba tare da an zo an nemi izini a wurin masu gari ko mai anguwa ko sarki ba, sai a waye gari a ga shanu sun yadu a wuri kawai. To wannan yana tada hankalin mazauna garin, sai ka ga wasu matasa je su fara tingasa wannan Fulani ba su yadda da su ba su tashi zubar gari gashi kafin a hankara an fara dauki doka a hannu, wanda mu sarakuna ba mu goyon bayan haka. Haka ma kowane ba ko ya zo in ya bi hanya ya zo ya zauna lafiya za a samu zaman lafiya. Gwamnati kuma muna so ta ba da ƙarfi ga sarakuna, duk kowane abu a dinga tuntuban sarakuna a cikin lokaci ba sai ta ɓaci ba, za a samu zaman lafiya a wannan hanyoyi. Amma idan aka ce sarki ba shi da izini ko yanci na aiwatarwa a ƙasansa, to kamar an dauke masa matsayinsa ne. Sai a wasu wuraren sai yan siyasa kawai ake sauraronsu. Dan siyasa kuwa ya zo siyasarsa ne domin ya gyara kansa, watakila bayan ya ci matsayinsa ya soka shi kenan ya koma ya bar kuma ya koma Bariki abinsa. To mu da muke mazauna karkara da wuraren da Allah ya aje mu, ya kamata a dinga yin komai da mu ba muka san mai kyau da mara kyau.
Jihar Filato da mutane daga sassan Najeriya daban-daban, watakila ma daga kasashen waje na son su shigo jihar saboda yanayinta na arziki da kyakkyawan yanayi na sanyi. Amma yanzu saboda wannan zafi na rikici, mutane wasu ma inda za su samu wata hanya da za su daina bin mata jihar da za su so haka, yaya za a yi a shawo kan mutanen jihar Filato su gane irin cewa wannan abin da suke ba zai kawo kowa kowace riba ba ƙarshe?
Gaskiya wannan babbar tambaya ce. Yanzu yawanci damuwan matasa da suke shan kwayoyi da wasu abubuwa na shaye-shaye na zamanin nan su ne suka kasa sauraron iyaye. Amma babban kira na nan shi ne mu yarda da juna, mu yan uwan juna ne, bar ganin maganar addini. Addini tsakaninka da Allah ne, amma rayuwar duniya ta shafi kowa da kowa. Idan ka san da ba bako ba za a taɓa ci gaba ba. Ni a gani na zaman baki a cikin ƙasa yana kawo ci gaba, domin kowa da hanyar da Allah ya nufi shi da kawo ci gaba a gari. Saboda haka muna cewa musamman manya da suke zuwa su zo su yi kasuwanci a jihar Filato su ci gaba da zuwa, domin da su ne za mu karo. Idan an zo an kafa kamfanoni a Filato sai za a samu ma'aikata a wurin su ci su sha, ba sai an dogara ga gwamnati ba. Da aikin kuza kawai ya tara mutane a Filato sosai a da, kuma an ci gaba haka har yanzu zai ma ana samun kuzan. Amma rashin zaman lafiya ya sa ba mu iya cin amfanin ƙasarmu ta wajen noman kayayyaki, musamman na kayan gwari a can ake yi. Amma idan babu lafiya, bayan da kayan sun yi za a kai kasuwa sai a ce ana fada ana yaki a can sai kaya su lalace, sau mu muke cutuwa mu yan kasan din a plateau din saboda haka mu nemi zaman lafiya ko takaka domin za mu na arziki da amfani a gare mu
a gashi baki da da alamu masu yin kashe-kashen nan kamar hausan ma darajar rai bane kwata-kwata su kashe mutum ba san yana da yan uwa yana da dangi yana da kowa da kowa watakila wani ma shi ne karfin gidansu ko iyalinsu baki da baki da idan ka ga irin waɗannan gawaki ko an yi kashe-kashe ya kike ji a ranka
gaskiya kowa da aka yi shekaran jiya cikin garin Jos da aka tura ta WhatsApp kawai mun gani kowa hankalin shi ya tashi domin wani ma bai iya kashe dabba da kanshi ko ya yanka ba amma yau ana kashe ran mutum kaman ba komai bane abun yana zafi mu sosai don haka da gaskiya din marayu da goraye suka yi sun yi yawa yanzu domin an kakkashe masu lura da su kuma ba mai biyan masu bukata kaga an dauki alhaki yaya da wannan goraye da aka bar su a raye don haka kashe-kashen ba zai kawo mana komai ba sai da asara.
Mai sarauta mun gode kwarai da gaske sai wani lokaci mun samu dama ma sake wata sabuwar zantawar. Masu sauraro gabaɗaya da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako sai makon gobe in Allah ya kai mu. Za mu dawo da sabon shirin.
A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu El-Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
Don ku gyara kasar ku da gaskiya. Kuma Allah shi ne zai.
Yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana. Za mu fara da sakon kawo mai ruwa Bajo ga macewa a sace wancan a kashe wancan a kone gidan wancan a fasa gidan yari masu manyan laifuka da kanana su fita su bazama cikin gari su sake wasu laifukan duk a kasar mu Najeriya saboda rashin shugabanci na gari Allah da ya kyauta sai kuma ra'ayin Ahmadu Manaja Bauchi daga unguwar Karofin Madaki Bauchi macewa muryar Amurka ku bani dama in kare bodin jinjina da ma karfafa gwiwar gwamnatin jihar Zamfara da sojojin Najeriya da su ci gaba da kare kaimi kan nasarorin da suka samu kan yan ta'adda masu sata da garkuwa da mutane tabbas mu yan Najeriya muna goyon bayan wannan mataki na yakar su har sai an murkushe su gaba daya ba mu goyon bayan sulhu ko afuwa da yan ta'adda a ci gaba da wuta har sai sun kare. Assalamu alaikum muryar Amurka da fatan alheri gare ku. A gaskiya matakan da gwamna Masari na jihar Katsina ya dauka na katse layukan sadarwa da haramta sai da man fetur cikin jarka tare da rufe kasuwar dabbobi a wasu kananan hukumomi 14 na jihar Katsina tabbas hakan ya yi daidai domin mun fara ganin amfanin su. Yana da kyau mu yi biyayya ga waɗannan dokokin tare da yin addu'o'i kamar yadda muka saba yi kan Allah ya kawo mana mafita. Sai kuma ra'ayi na ƙarshe na Shehu Adamu Rijau mai cewa sake buɗe makarantu da gwamnatin jihar Kaduna ta yi a daidai wannan lokaci da zaren tsaron jihar ke lilo abin damuwa ne sosai domin komai zai iya faruwa Allah ya kyau. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice.
An dai ji cewar Koriya ta Arewa ta yi gwajin harba makamai masu linzami biyu da ke cin gajeren zango a yau Laraba wanda shi ne gwaji na biyu cikin ƙasa da mako guda da kuma sabon yunkuri na ƙarin matsan lamba ga gwamnatin Amurka a ɓangaren diplomasiya. Wani minista na gwamnatin riko a Myanmar ya ce haƙƙi ne da ya rataya a kan Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da abin da jama'a ke so gabanin taronta na 76 da aka fara a ranar Talata a birnin New York. Haka zalika an ji cewar shaidun gani da ido da kuma jami'ai sun ce kara fashewa daga harin wani kunar bakin wake ya kashe akalla mutane 11 a jiya Talata a babban birnin Somalia waɗanda suka shaida lamarin sun ce wani ɗan kunar bakin wake ne ya kusa cikin wani shagon mai shayi ya kuma tada bam ɗin.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande, wanda ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Davis Gresham kika hada, da injiniyan mu ne yanzu, ni Ibrahim Kalamu Sigarba, ke muku fatan alheri. Wassalam.